吧唧，没养狗呀。Gwamnonin jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya sun zargi gwamnatin shugaba Buhari da mayar da fadar shugaban kasa tamkar wata sakatariyar APC. Yayin da 'yan Najeriya suka dade suna jiran ranar da za a soma shari'ar shugaban haramtacciyar kungiyar nan ta IPOB mai fafutukar kafa kasar Biafra Nnamdi Kanu. Ranar ta zo, amma jami'an tsaro sun ki kai shi a kotu. Ko me matsayin haka? Jama'a assalamu alaikum. Gwamnonin Najeriya da aka zaba a karkashin jam'iyyar adawa ta PDP sun gudanar da wani taro a garin Bauchi dake arewacin Najeriya inda suka cimma matsayi da dama ciki har da ƙara jaddada goyon bayan su ga tsarin tattarawa da aikewa da sakamakon zabe ta hanyar na'urar zamani da kuma rashin goyon bayan su akan shirin tilastawa dukkan jam'iyyu gudanar da zaben fidda gwani na kai tsaye a zaman hanyar kadai ta tsayar da 'yan takarar jam'iyyun lamuran da yanzu haka suke a gaban majalisar dokoki ta tarayya a kudirin gyara ga dokar zabe. To sai dai duk bayan waɗannan ma gwamnonin na adawa sun zargi gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari da tilastawa wasu gwamnonin PDP da ma wasu jigajiganta sauya sheka zuwa jam'iyyar APC da kuma mayar da fadar shugaban kasa ta Aso Rock tamkar wata sakatariyar jam'iyyar APC inda ake hada-hadar ayyukan jam'iyyar. Gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambuwal shi ne ya jagoranci taron gwamnonin na PDP a Bauchi.
Muna ganin abinda ba saba da shi ba ko a kowace demokradiyya inda fadar shugaban kasa fadar al'ummar Najeriya ce ba fadar jam'iyya ba ce. Ana kiran mutane da suka daga suka fita daga cikin jam'iyya ana komawa ana kai su fadar shugaban kasa ana ba su tuta. Wannan fada ce ta kowane ɗan Najeriya wanda ko yana da jam'iyya ko bai da jam'iyya kuma shugaban kasa uban kowa ne. Muna ganin bai dace ana haka ba.
Ana rade-rade cewa kadin nan za a koma jam'iyyar APC ne gaskiya mu.
Allah ya kiyaye.
Akan zabe cewa ba ku amince da aini a ce ana kana tafiyar da sakamakon zabe ta hanyar
mun kira majalisar kasa na cewa su yi amfani da wannan kar aika tura da aika sakamakon zabe daga mazaba daga wato tashar zabe police station zuwa ga hukumar zabe ta kasa kamar yadda ake yi wasu wurare inda aka ci gaba. Wannan shine ci gaba kuma shine zai kara inganta tsarkakakken zabe a cikin wannan kasa. Waɗanda ba sa son cigaban kasar nan su ne ke son a cigaba da ake yanzu don su cigaba da samun dama don zulmi gudu da magudin zaɓe. Ba wani fargaba, kowa ya san cewa a Najeriya nan mutane al'umma sun gaji da jam'iyyar APC. Su ne ke da fargaba, su ne ba sa son a yi tsarkakakken zaɓe. Shi yasa muke cewa a fito fili a yi tsarkakakken zaɓe a Najeriya. Duk wanda Allah ya ba shi zaɓe, Allah ya ba shi nasara.
To sai dai kuma a nata ɓangare jam'iyyar APC mai mulki ta bayyana ƙorafe-ƙorafen gwamnonin a zaman siyasa ne kawai da rashin abin faɗa. In ji tsohon sakataren tsare-tsare na jam'iyyar ta APC Ibrahim Masari.
Shi mai girma Matawar nan Sokoto abokina a gwamna Amir Tambuwal dan majalisa ne ba ɗaya ba biyu ba uku ba a ƙarke ya zo kuma ya shugabancin majalisar nan. Da abu ne wanda yake na gaskiya kaga da lokacin da yake shugaban majalisa shi yake da damar da zai kawo sauyin da yake so a kawo. Dan abu ne mai sauki da ya zo ya yi. Ma'aikatar sadarwa wato Ministry of Wayno Communications an kira su sun tabbatar da cewa ba kowanne ƙauyuka inda ake za a yi akwatin zaɓe ake iya samun wannan sadarwa ingantacciyar sadarwa wadda za ta ba da biyan buƙata ba. So to idan an zo an yi wannan abin kuma daga baya a zo a ce ai an yi ne domin a cutar da mutane, yanzu kuma an zo an yi domin a tabbatar da cewa kowane ɗan Najeriya an ba shi haƙƙin shi. So amma kuma ga shi da abin aka sake juya shi. So ala kulli halin ita jam'iyyar adawa ko me kai sai sun samu abin da za su yi ƙorafi a kan shi. Shi mai girma shugaban ƙasar Najeriya Jenaral Muhammadu Buhari retired uban kowa ne ko da baya kan mulki. duba da shekarun shi, duba da manya-manyan mukame waɗanda ya rike, wanda har ta kai ga jallin ya zo ya yi shugaban Najeriya a lokacin yana ta sanye da kakin soja. To ko da a nan aka tsaya a ce bai sake zama shugaban ƙasar Najeriya ba, yana ganin in dai mutanen da ke tarbiyya da da'a da sanin ya kamata da girmama na gaba, ya kamata su cewa mutumin nan uba ne, shugaba ne, ana kai musu ziyara, ana zuwa a kai da su, kuma gwamnonin ke zuwa waɗanda ke ci ba wai tsaffin gwamnoni ba. Menene aibu idan mutane sun zo bila, ko kuma wane ne daga cikin su ya tashi yace zai zo bila ya ga shugaban ƙasa wanda aka hana shi, wanda ke jam'iyyar adawa din? Ko menene aibu idan wani dan jam'iyyar adawa ya dawo jam'iyyar APC, an ɗauki shi shugaban jam'iyya tare da mai bi da rike waɗansu gwamnoni, an je an gabatar da shi ga shugaban ƙasa ya sanya albarka ya ba da shawarwari? Menene aibu a cikin haka, an ban da rashin sanin abin da za a faɗi? So ba su da abin faɗi ne dai, kuma abin nasu ya bargada ballan jam'iyyar PDP ba bari za su yi ba. Alakul hali suka tashi sai sun ƙirƙiri abu wanda yake mara ma'ana, maimakon su je su mayar da hankali yadda za su tafiyar da raga abin nan jagorancin jihohinsu, sun koma suna ta sauke burutsu saboda sun riga sun ruɗe hankalinsu ya tashi, sun gigice akan maganar mulki na 2023, sun manta da duk waɗannan abubuwan shugaban ƙasar da zai yi 2023 ɗin. Allah ya riga ya yi shi kawai jirin lokaci ake yi.
Ranar Litinin ɗin nan ne babbar kotun tarayya a Abuja ta shata soma ci gaba da shari'ar jagoran ƙungiyar nan ta IPOB mai fafutukar kafa ƙasar Biafra, Nnamdi Kanu, bayan kamo shi da gwamnatin ƙasar ta yi a watan da ya shige daga ƙasashen waje. To sai dai a yayin da 'yan ƙasar suka daɗe suna jiran ganin me zai faru a wannan rana, ta leƙo ta koma, domin kuwa alƙalin kotun ta sake ɗage zaman shari'ar zuwa ranar 21 ga watan Oktoba sakamakon dalilai biyu. Na farko dai shi ne yadda jami'an tsaron DSS da ke tsare da Nnamdi Kanu suka ƙi gabatar da shi a gaban kotu a ranar da aka shata, duk kuwa da cewa suna sane da cewa an tsaya da ranar domin zaman shari'ar. Na biyu kuma, ranar ta zo daidai da lokacin da babbar kotun ta tarayya ta shiga hutunta na shekara, wanda kuma zai hana ta hurumin zaman shari'a ba tare da wani tanadin doka ba. An kai ruwa rana, an kuma tada jijiyoyin wuya musamman tsakanin lauyoyin gwamnati da na Nnamdi Kanu, waɗanda suka ce ba su san inda Kanun yake ba a lokacin. A lokaci ɗaya kuma 'yan Najeriya da dama sun saka ayar tambaya akan kasawar gwamnati na gabatar da Kanu a gaban kotu a ranar, saboda la'akari da yadda gwamnatin ta nuna kamar da gaske take yi a farko a shari'ar, da kuma yadda ta yi ƙoƙarin kamo shi zuwa Najeriya daga ƙasashen waje. To ko yaya masana ke kallon wannan dambarwa? Tambayar kenan da na yi wa masanin shari'a da kundin tsarin mulki, barista mai nasara Kogo Umar.
Sashe na 230 har zuwa 304 duka sun ba da hurumi mai girma ga kotu ta yi amfani da matsayinta ta tabbatar da adalci akan duk wani wanda ake zargi akan duk wani laifi da yi. Kuma duk wannan abu da ake yi idan wani dalili ya sa ba iya kawo shi ba, kotu ta ba da hurumi dama za a iya a yi shari'a a asirce, za a iya a ɗage zaman shari'a kowane dalili ne idan ya taso. Akwai dalilai da dama da ake amfani da su, sashe na 45 da 46 duka sun ba da hurumi na za a iya idan akwai wata cutuwa ko kuma al'amura da zai iya kawo ɓarkewar rashin tsaro ko kuma cutuwa ga mafi rinjayen jama'a, duk da haka za a iya a yi shari'ar nan ko a cikin chamber ɗin alƙali ne ko kuma a wani wuri, ko kuma ma a sa tsaro akan duk matakan da ya kamata domin a tabbatar an yi wannan shari'a daidai. Shari'a shi shari'a ce wadda take ta zo daidai lokacin da yake kotu za ta fara tafiya hutunta na shekara. To shine dalilin ɗagawa zuwa watan Oktoba 21 ɗin nan da aka ɗaga, domin shine zai daidai da lokacin da kotu za ta dawo daga shari'a ta, domin tunda ba iya yi ba a ranar nan ta ranar Litinin. To muna cewa zaton in ba an samu dama an samu daidaituwar lauyoyin bangarori guda biyu da kuma kasancewa hurumin kotun ita mai alƙalin tana da dama, to duk da haka in aka samu wannan dama za a iya wanda ake ƙara ko kuma wanda yake shigar da ƙara yana iya buƙaci kotu da nema na alfarma na cewa a saurari wannan shari'a koda nan da sati daya ne ko kwana daya ko kwanaki kaza.
Anan zamu dasa aya sai mako mai zuwa inda zamu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Abdulwahab Muhammad Juba Radio Donye ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.